Shirin Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa cikin shirin mu na hantsi na yau Talata 29 ga watan Agusta shekara ta 2023. A kwanakin baya ne kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ta ce ta dakatar da jamhuriyar Nijar daga duk wasu harkoki nata tare da umartar sojojin da suka juya mulki a ƙasar da su mai da hanbararren shugaban Muhammad Bazoum bisa karagar iko. Muna tafi da ƙarin bayani akan hakan. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Muhammad Ibrahim Kwari ke gabatarwa. Za kuma aje sharhin jaridun Nijar, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya. Ga labaran. Sojojin kasar Somalia jiya Litini sun janye daga wasu garuruwa da ƙauyukan da suka kwato a 'yan watannin nan, bayan da kungiyar mayaka ta Al-Shabab ta kaddamar da wani kazamin hari kan wani sansanin da sojojin suka kwace kwanan nan a ƙauyen Gashuwaini. Wasu jami'an gwamnatin Somalia biyu waɗanda suka buƙaci a saka sunayensu saboda ba su da hurumin yin magana kan ayyukan soji masu sarƙaƙiya sun gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa sojojin na gwamnati sun gudu daga Eldir da Masgawini da Ga'al da kuma Badbud. A nata ɓangaren, ƙungiyar Al-Shabab ta fitar da wata takardar bayani inda take ikirarin cewa ta murƙushe wancan sansanin, ta kashe sojojin gwamnati 178 baya ga waɗanda ta kama a matsayin fursunonin yaƙi. Babu dai wata majiya ta daban da ta tabbatar da wannan ikirarin. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a jamhuriyar Nijar zai ci gaba da zama a bakin aikinsa duk kuwa da umarnin da sabbin shugabannin mulkin sojan Nijar suka bashi na ya fita daga kasar. Macron ya gaya ma wani taron jakadocin kasar Faransa a birnin Paris jiya Litini cewa jakada Selvien Ite a ta bakinsa zai ci gaba da zama duk kuwa da wannan matsin lambar. Ya kuma yi watsi da fargabar da ake yi cewa ja da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar ɗin na iya zama abu mai haɗari. Ya ƙara da cewa ai manufofinmu su ne daidai. Wani bincike ya nuna cewa China ce babbar mai samarwa Rasha muhimman kayan safaya na jirage marasa matuƙa waɗanda take amfani da su wajen yaƙar Ukraine, a cewar kwamitin ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tasirin takunkuman da aka ƙaƙaba ma Rashar. Andriy Yermak, shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Ukraine da kuma tsohon jakadan Amurka Michael Pacquiao su ne ciyamomi biyu da ke jagorantar wannan kwamitin. Bisa ga wani binciken da aka gudanar, kashi 67 na kayan safaya na jirage marasa matuƙan daga China sukan zo, a yayin da kuma kashi 17 cikin 100 sukan fito ne daga Hong Kong. Ƙasar Turkiya kan samar da kashi 5 cikin 100, a yayin da kuma haɗaɗɗiyar dalar Larabawa kan samar da kashi 2 cikin 100.
An ji makaɗan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu, inda kwanakin baya ne kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta AU ta ce ta dakatar da jamhuriyar Nijar daga duk wasu harkokinta tare da umartar sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar da su mai da hanbararren shugaban Muhammad Bazoum bisa karagar ikon ƙasar, lamarin da har yanzu ake kai komo a kan shi. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
Dakatarwa da aka yi ma Niger, ina gani cewa AU da ECOWAS su yi gaggawa, domin idan mutanen ƙasar suna amince da shugabannin sojojin da suka tumbuke Bazoum, ya nuna cewa a yi mu'amala da wayannan mutane, dialogue kenan ko? A yi dialogue da sojoji, tattauna da su sojoji ɗin. Akwai hanyar fita, akwai mafita, kuma mafitan shine dialogue. Dialogue ne kawai zai kawo sulhu, su ba da karagar mulki ma yan farin kaya. but naga the only thing that ya kamata yi shine a tattauna da su.
Wani irin tattaunawa kenan za a yi?
Dalilin da yasa AU ko ECOWAS suka suspending Niger shine cewa bai kamata soja yayi mulki a wannan kasa ba, just like abin da ya faru kwanakin baya a Mali kuma Burkina Faso. Abin da suka yi a duka wayannan kasashe guda biyu da na uku kenan. Ai suspension da aka yi ma leader na Burkina Faso ko kuwa na Mali bai taga karaya karya ba.
Bai tasiri ba
domin me suna na akan karagan mulkin su har yanzu, kuma su ne suna marawa Burkina Faso Niger baya cewa duk abin da ya faru karma damu da AU ko kuwa ECOWAS. Saboda haka ina ga abin da za a yi wayannan leaders na AU da leaders na ECOWAS samuwa ne shine cewa a zanna tare da su, a zanna a tattauna ga yadda za mu iya bada mulki ko wata takwas ne ko shekara ɗaya ne ko shekara biyu ne. Wannan ya kamata, hanyar da ya kamata yi kenan.
Yayin da ake kai ruwa rana tsakanin kungiyoyin haɗin kan ƙasashen Afirka AU da na ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS da sojojin Niger da sauran takwarorin su, al'ummar ƙasar sun tsinci kansu cikin dabaibayi tun lokacin da aka rufe iyakansu da na makwabtansu musamman Najeriya, da kuma rufe hanyoyin sararin samaniyar su da wasu kafa na shiga da fita daga ƙasar. Muhammad Danladi Suleiman shine jami'in tsaro na kungiyar 'yan Niger mazauna Najeriya reshen jihar Filato, yace matakan da kungiyar AU ta dauka na dakatar da Niger a harkokinta zai ƙara sa al'ummar ƙasar cikin ƙarin matsin rayuwa ne.
Gaskiya da ECO da tare a Afirka kuma kawo su duba ba sojoji ba, idan mutalaka ake mulki dan wanda ake demokarasiya ya kamata a duba wahalar kuma da zamu tunduma shi, tunda ni na san wannan sojoji in za a shekara a hakan su ba za su samu damuwa ba.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Ibrahim da kashe na biyu na labarin duniya.
To hawa, sojojin Ukraine sun ce sun saki wato Robertson wanda ke kudu maso gabashin kasar, wanda hakan na iya taimaka musu wajen dannawa gaba zuwa kudu don su tunkari sojojin Russia, tare kuma da dada inganta irin martanin da suke mayarwa. Robertson na a nisan kilomita 10 kudu da garin Kharkiv wanda aka ja daga a wurin, wanda ke yankin Zaporizhia daura da Tokmak, wanda ke kunshe da wasu hanyoyin mota da na jirgin kasa waɗanda Russia ta kwaci a baya. Sake kwato Tokmak zai kasance wata gagarumar nasara ga sojojin Ukraine, yayin da suke kokarin dannawa zuwa kudu don su doshi kogin Azov, wanda hakan wata dabarar yaƙi ce ta raba sojojin Russia gida biyu tun bayan da Russia ta mamaye lahirin yankin a watan Fabrairun shekara ta 2022. A watan Maris na baɗi za a yi shari'ar tsohon shugaban Amurka Donald Trump, wanda ake tuhuma da yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020, bisa ga hukuncin da wata alƙalin tarayya ta kotun gunduma ta yanke jiya Litini. Alƙalin ta gunduma Tanya Chuktan, wadda ƙarar ke gabanta ta tsaida ran 4 ga watan Maris na baɗi a matsayin ranar wannan muhimmiyar shari'ar, wato kwana ɗaya kawai gabanin Super Tuesdays, ranar da za a yi zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa na kowace jam'iyya wanda zai yi takara a zaben na shekara ta 2024. Trump ne dai ake ganin zai ci zaben fitar da ɗan takara na jam'iyyar Republican. Da yake magana bayan zaman kotu na jiya Litini, John Lauro, ɗaya daga cikin lauyoyin Trump, ya kira tsayar da wannan rana da gwamnati ta yi wani karan tsaye ga tsarin shari'a. Ya ƙara da cewa a tarihi ba a taɓa yin babbar shari'a irin wannan a cikin watanni 4 kawai ba. A ƙarshe jiya Litini, Amurka da China sun amince su yi zama sau biyu a lokuta daban-daban don su rage rashin fahimtar da ta biyo bayan irin matakan tsaro da Amurka ke daukawa na takaita irin kayan fasahar lataro ne na China da ke shigowa Amurka, matakin da ita kuma China ke ganin wani yunkuri ne na kassara kamfanoninta. Bayan ganawarta da ministan harkokin kasuwancin China Wang Wentao, sakatariyar harkokin kasuwancin Amurka Gino Raimondo ta ce kasashen biyu za su kafa wani kwamiti wanda zai samu wakilcin 'yan kasuwa don maida hankali kan matsalolin da suka shafi kasuwanci da kuma musayar bayanai daga gwamnatocin biyu don kula da matakan daidaita irin kayan da ke fitowa ko ku ake fitowa da su. Ina ganin amincewar da muka yi mu shirya tattaunawa wata alama ce mai kyau sosai, kuma ina ma iya cewa wannan wani yunkuri ne da zai kawo ci gaba ga bangarorin biyu, a cewar Raimondo a wata hira da jaridar New York Times bayan tattaunawa ta tsawon sa'o'i hudu da suka yi da takwaran aikinta din a birnin Beijing.
Ibrahim Garba aka saurara da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Soma da lamar sauro kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan.
Anan sudan minasasa ni husainu asmarawa.
Toma Dalla a gaida Hussein Asmarawi da ya taya mu shakata masu sauraro yanzu kuma ga shirin mu na gaba tare da Ibrahim Muhammad Kwari.
Dan kasa da hukuma.
Kwadayi ke ta da wulakanci, shi ke sun karfin adalci da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci.
Masu saurari assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Muhammad Ibrahim Kwari zan gabatar.
Tallabi ne da ya ga wannan direktin da ta riga ta ce ta cire wannan, amma wannan tallafin ai yana taimaka mana sosai.
Tun farko me yasa gwamnati za ta janye tallafin man fetur din kuma ta ce za ta kawo dauki?
Amma an ga tattalin arziki, gwamnati ta yi azarbabin cire wannan tallafi ba tare da ta kawo wani wato abu da ake kira substitute ba.
Bacin tallafin rage radadin rayuwa ga ƴan ƙasa na gwamnatin tarayyar Najeriya shine abin da shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau zai yi tsokaci akai a dakacinmu.
Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci.
Madalla. Masu sauraro, tun bayan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya cire tallafin da gwamnatin kasar ke bawa ƴan ƙasa ta cikin albarkatun mai, ƴan Najeriya suka fara korafi da yanayin tsadar rayuwa. Biyo bayan tashin goron zabi da farashin kayayyaki suka yi musamman na masarufi, saboda mummunan ƙarin farashin da aka samu wanda ya sababa tashin farashin sufuri da sauran ababe. Wannan mataki na gwamnati ya ƙara jefa ƴan ƙasar ta Najeriya cikin sabon samfurin talauci da fatara, baya ga rashin aikin yi da kuma ƙarancin abinci da galibin ƴan ƙasar suke fuskanta.
Tallafi ne da ya ga wannan direktin da ta riga ta ce ta cire wannan, amma wannan tallafin ai yana taimaka mana sosai. Wannan tallafin nan na man fetur din nan kawai dai wanda ya ta duba dai ta dawo mana da wannan dai tallafin nan, tunda in ta dawo mana su ba maki dai dan kawo masarufin nan da tsadar rayuwar nan dai za ta dan samu dai dan sassauta mana.
Madannacin halin nan da aka shiga na man fetur din nan yayi tsada sosai, mutane duk sun ajiye abun hawan su, in ma ka titi yanzu masu dan sau ba a hawa, sai dai duk tafiya ƙasa ake, mutane suna cikin kunci sosai.
La'akari da haka ne gwamnati ta ɗauki matakan rage raɗaɗin wannan yanayi ta hanyar samar da wasu makudan kuɗaɗe, inda ta raba wa gwamnonin jihohin ƙasar 36 naira biliyan 5.5 kowace, baya ga tanadin samar da ɗimbin tantan na kayayyakin abinci domin raba wa talakawa su samu sa'ida. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na Jami'ar Bayero Kano na cewa
kusan abubuwa uku ne mutane suka fi mamaki game da wannan tsarin na gwamnatin tarayya. Tun farko mutane suna mamakin me yasa gwamnati za ta janye tallafin man fetur din bayan ta tsindima mutane cikin halin ni'yasu kuma ta ce za ta kawo dauki. Shin lissafi ne ba a yi ba cewar idan aka yi janye tallafin nan al'umma za ta fada cikin fatara, ko kuma ana sane aka yi don haka ake tunanin in an fada din kuma ga matakin da za a dauka na ba da tallafi? Abu na biyu, da aka zo ba da tallafin me yasa ba za a yi amfani da sikeli na ilimi da adalci ba, sai kawai ake so a yi kuɗin goro? Sannan abu na uku, a baya an yi irin wannan yunkurin yin tallafin ta hannun gwamnoni, kuma mafiya yawan gwamnonin nan an koka da su, mutane a kusa za su iya tuna tallafin kullen korona da yadda aka kulle kayan tallafin a suto-suto ba a baiwa mutane ba. Me yasa za a sake bin wannan hanyar ba tare da an sauya a ga ko zai fi da natija ba? Saboda haka sai a ga cewar ko dai gwamnatin tana yin abu babu tsari, ko kuma tana yin tsarin da wato baya da gamsar da ƴan ƙasa, watakila ya fi gamsar da gwamnati, sannan kuma ba ta jin koke-koken da al'umma suke yi a balantana ta ɗauki matakan gyara.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ke na masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, Najeriya. Nan gaba a cikin shirin za mu ji ko mai ƙwararru kan tattalin arziki ke faɗi.
Ga kantar dauɗa bawanki, sai ya hango mai alkaki, ya kira ya saya ya ciye tanki, gaban sai ya jiya na aiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne mal samu sai za a ido a wajen damu me ya ce mi tabidar ilmu shine manufar mulkin kanmu.
Masore Dr. Lawan Habib Yahaya na ɗaya daga cikin ƙwararru kuma masana ilimin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya ya tofa albarkacin bakinsa akan wannan batu.
Shi manhajin gwamnati ta gudanar al'umma tana tafiya kaso, akwai wanda take duba tattalin arziki sannan kuma ake duba siyasa. Amma hanga ta tattalin arziki, gwamnati ta yi azarbabin cire wannan tallafi ba tare da ta kawo wani wato abin da ake kira substitute ba. Me substitute shi ne? Ya kamata yi a ce waɗannan matatun mai an gyara su suna fara ba da mai. Mai da su ba da shi kaga ba a buƙatar wani tallafi, saboda haka mai zai zo talaka a cikin sauki. Ko kuma gwamnati ya zamana cewa ta ci gaba da ba da tallafin har zuwa lokacin da za ta gyara waɗannan matatun, sannan sai ta zari tallafin a mahangar tattalin arziki. Amma a siyasance, saboda gwamnati tana da buƙatar waɗansu kuɗaɗe da take tunanin gara ta yi maza ta same su don ta aiwatar da waɗansu ayyuka, sai ta cire wannan tana ganin cewa ita wannan wahalar ta wucin gadi ce. To saboda haka sai ta fara cire tallafin, sannan kuma ta ce za ta yi gyaran matatun. Hanyoyi ne biyu, wanda ki cire tallafi ki gyara matatu, ko a fara gyara matatun sannan a cire tallafin. Wanda a ka'idance idan dai su ake a duba wato al'umma ba a siyasance ba a tattalin arziki, gara a fara gyara matatun tukuna. To wannan azabin da gwamnati ta yi kuma ta riga ta yi shi, ba ta san ta ce ba za ta koma baya ba, saboda haka sai take ta neman satoka sakatsi ta hanyar yadda za ta kuma ta rage wa mutane raɗaɗi. Wata ƙasa da ka sani a duniya komai jari hujjancinta tana da wani tallafi a abin da al'umma suka fi amfana da shi, ko wanda ƙasar ta fi sana'anta. Misali ɗan Najeriya ba shi da wani babban arzikin da ƙasarsa take da shi irin mai, idan akwai inda zai samu tallafi a cikin harkar mai ne. Wasu ƙasashen da suka ci gaba suke da masana'antu, wutar lantarki suka yi wa tallafi ta yadda mutane za su iya biya cikin sauƙi. Waɗansu gidajen zama, waɗansu hatta burodi a ƙasashen waje akwai inda aka ba da tallafi irinsa. Babu wata ƙasa da ba ta tallafi. Gwamnati ana yin tiri don jama'a, don ta taimaki jama'a, don a zauna lafiya. Shi ko duk ran da talauci da ragaita take cikin al'umma maganar zama lafiya, da ita kanta gwamnatin ta zauna lafiya bai zo ba.
Sai dai a cewar Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, maimakon mika kuɗaɗen a hannun gwamnonin jihohin Najeriya, kamata ya yi a yi sabon tsari, tunda dai a can baya an ba da irin wannan tallafi a hannun gwamnonin lokacin annobar corona, amma kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba.
Idan sai a canja hanyar da za a bi ta hanyar tsari wanda daman yana nan a ƙasa, kamar tsarin sarauta wanda tun daga birni zuwa maraya zuwa karkara zuwa unguwanni za ka ba kowane har loko-loko za ka sami inda ake mabukata suke ka danganta da su. Haka in ka bi ta hanyar tsarin addini, masallacin juma'a, kowane masallacin juma'a zai iya tara maka masallacin 50 salawat da yake mahautaka da su. Waɗannan limaman su kuma sun tara maka waɗanda suke mabukata a kusa da su. Yawa kuma idan ka bi hanyar ƙungiyoyin al'umma wanda a Turanci ake kira civil societies ko civil society organizations, su ma za ka ga kana da ƙungiyoyi daban-daban, kana da na marayu, kana da na uwayen marayu, kana da na masu bukata ta musamman, kana da na ɗalibai. Duk wani rukuni na mabukata na gaske suna da ƙungiyoyin da yanzu in kai amfani da su za ka isar da saƙon ka har ƙasa. Ban san dalilin da isa ake dagewa a kan lallai in za a yi abu sai ta kan gwamna, shi kuma gwamna sai ta kan jam'iyya, kuma jam'iyyar matasa. Ban san dalilin da isa ake yin haka ba.
Masare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kuri daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta, an so a tara da mutanenta, kosassu babu tsirarraita.
To madalla a gaida dan matankanawa Ibrahim Mahmud Kware, yanzu kuma sai Niger tare da Silimu Muni Barma a sharhin jaridu daga Niger.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer, wacce ta rawaito cewa masu shige da fice tsakanin Niger da Jamhuriyar Benin sun karkatar da harkokinsu ta kan ruwan kogin Kwara, wato tsakanin garuruwan Gaya da Malanville, inda kananan kayayyaki ke shiga suna fita daga wannan ƙasa zuwa waccan ta hanyar kwalo-kwalo. Jaridar ta ce a ɗaya ɓangare manyan motocin dakon kaya na can sun makale kan iyaka sakamakon takunkumin da kungiyar sai da yawo ta kakaba wa Niger. Jaridar Le Harrison ta ce takunkumin da ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a Niger mataki ne da illolinsa suka ritsa da al'ummomin ƙasashe makwabta irin su Jamhuriyar Benin, inda rahotanni ke cewa amfanin gona irin su doya da aka saba shigo da su kasuwannin Niger sun fara ribewa. Lamarin da ya fara tada hankulan manoma galibin su mazauna karkara. Jaridar ta ce tuni gwamnatin shugaba Patrice Talon ta shiga yunkurin neman mafitar wannan al'amari da ke barazanar durƙusar da tattalin arzikin ƙasar. Dalili kenan jami'ai ke gudanar da tararraki ba ƙaƙƙautawa. Jaridar Le Courrier na cewa sabon ministan man fetur ya bayyana shirin gudanar da bincike domin tantance irin wainar da aka toya a game da harkokin man fetur ɗin Niger daga shekarar 2011 zuwa 2023. Jaridar ta ce 'yan ƙasa sun daɗe suna ƙorafi game da yadda cuwa-cuwa da cin hanci suka dabaibaye wannan fanni a tsawon shekaru 12 da soma haƙo man fetur ɗin ƙasar, wato daga lokacin ministan mai na farko Fumakwai Gado da mutumin da ya canje shi Abba Isuhu Muhammadu, wato ɗan tsohon shugaban ƙasar Niger. Mukarkare da jaridar Ayer Info, wacce ta rawaito cewa ma'aikatar harkokin wajen Niger ta musanta jita-jitar cewa ta buƙaci jakadun ƙasashen Jamus, Amurka da na Najeriya su fice daga ƙasar, bayan da a ƙarshen mako ta baiwa jakadan Faransa awoyi 48 ya kwashe nasa sakamakon yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin gwamnatin mulkin soja da hukumomin Faransa. Jaridar ta wallafa sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Niger ta bayar da nufin ƙaryatar da bayanan da ke kunshe a wasu takardu da suka karaɗe kafafen sada zumunta dauke da buƙatar ficewar jakadun waɗancan ƙasashe uku. Sule Mumuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Malam Sule Mumuni Barma, da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaru a taƙaice.
To a takaicen, sojojin kasar Somalia a jiya Litinin sun janye daga wasu garuruwa da ƙauyukan da suka kwato a 'yan watannin nan, bayan da kungiyar mayaka ta Al-Shabab ta kaddamar da wani ƙazamin hari kan wani sansanin soji har ta kashe sojoji da yawa a ƙauyen Gashwani. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce jakadan Faransa a jamhuriyar Niger zai ci gaba da zama a bakin aikinsa duk wada umarnin da sabbin shugabannin mulkin sojan Niger suka bashi ne ya fice daga ƙasar. Wani bincike ya nuna cewa China ce babbar mai samarwa ƙasar Rasha muhimman kayan safaya na jirage marasa matuƙa waɗanda take amfani da su wajen yaƙar Ukraine, a cewar kwamitin ƙasa da ƙasa mai sa ido kan tasirin takunkuman da aka kakaba ma Rasha. Andriy Yakmak, shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Ukraine da kuma tsohon jakadan Amurka Michael Wolfgang, su ne ciyamomi biyu da ke jagorantar wannan kwamitin.
To ba sauraro, a nan kuma muka kaga ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu kuwa madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto labaran duniya, sai Salaman Abu da ya ba da umarni da injiniyan namu na yanzu Mr. Jonah. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. A yini lafiya.